من يهده الله فلا مضل
yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi wanda ya daidai da daren 13 ga watan jumada al-ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 1429 daidai da 17 ga watan mai shekara ta 2008 wannan shine kasar na shida daga cikin jeren giyar karatun littafin al-imam abu abdullah محمد ابن اسماعيل البخاري وند اكا في سني ده صحيح البخاري تا كان كراتون ده مكايوا كراتون حديثي ده ايكي ده شي شيني زما لافيا ده مسلمي idan jama'a basu manta ba mun gama karatu a ƙarshen bab wato badul wahyi bayanai dangane da fara wahayi zuwa ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda al-imam al-bukhari ya cike wannan ainihin wuri da wani dogon hadisi wanda ya magana dangane da su abu sufyana da suka je kasuwanci kasar sham inda sarkin kristoci a wannan lokaci shine hirakal wato hiraklos a wurin yan boko ya ainihin aika mushi cewa ya zo da shi da jama'ar shi abu sufyana da aka tattaro su abu sufyana sarki hirakal ya musu ainihin tambayoyi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda dai a cikin wannan hadisi mun ji fa'idoji masu dimbin yawa wadanda shine yanzu muke tattara wadannan fa'idojin muke tattaunawa a kai sai lokaci ya kure mana a yanzu sai mu ce wannan hadisi dalili ne akan fara wasiƙa da sunan Allah da bismillahir rahmanir rahim koda kuwa wasiƙa za a kai ta zuwa ga kafiri ce saboda mun ji idda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta takarda zuwa ga sarki Hirakal amma sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim wanda ita bismillahir rahmanir rahim tana dauke da sunaye da siffofin Allah masu tsarki da daukaka amma aka aika wannan wasiƙa na dauke da sunan Allah da bismillah wanda bismillah kuma bangare ce ta aya daga cikin ayoyin alqur'ani kuma a wani wuri aya ce daga cikin ainihin ayoyin alqur'ani a cikin suratul fatiha amma aka aikawa da wannan kafiri da ita ya dauke ta yana kafiri kuma ainihin aka karanta mishi ya saurare ta to ya halatta Allahumma sai in kai da zaka rubuta ka san cewa in an kai musu wannan da sunan Allah ko da bismillah za su ainihin wulakanta bismillah din ko su wulakanta wasiƙar musamman saboda sun ga bismillah to wannan kuma bai halatta ba amma in dai ana ganin babu wani abu da ake sa rai to farawa da bismillah ita kanta tana daga cikin kiran su zuwa ga ainihin addinin Allah domin ku duba annabin Allah Sulaiman kafira ce sarauniya zai aika mata da wasiƙa Bilkisu sai yace innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim takarda ce daga sulaimana amma fa da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke farawa kure ta ma ba musulma bace to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka shiga littafin tarihi zaka ga yadda ainihin duk wasiƙun da ya aikawa da waɗannan sarakuna zaka ga duk yana farawa da bismillahir rahmanir rahim ina fatar mun gane to babu laifi kenan fara wasiƙa da bismillahir rahmanir rahim ko da zuwa ga ainihin kafiri ne sannan kuma yana daga cikin sunnar wasiƙa sabanin yadda bature ya kawo a cikin English language a cikin tsarin turanci wasiƙa ana farawa da sunan wanda za a aikawa ne a ce dear sir dear madam dear professor ko makamantan haka sai ka fara gabatar da sunan wanda za ka aikawa a ƙarshe kuma sai ka ce yours kaza kaza sai kai kuma ka sa sunanka wannan shine tsarin nasara amma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi kadai ne tsari shine farawa da sunanka kai kanka sannan sai kuma kai ishara zuwa ga sunan shi wanda zaka aikawa kamar yadda muka je ce daga Muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulullah bawan Allah ko manzon Allah zuwa ga Hirakal sai ce babba ko shugaba bai kira shi bai ce sarki ba sai ce azimin ruh sai ce babban kasar Romawa ba dan gobe ba saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta rawanin sarauta duk wani mai sarauta dan haka annabi bai kira shi da sarki ba sai kira shi da cewa babban kasar Romawa to babban su ne amma ba sarauta idan kun gane wannan to sunnar wasiƙa haka take ka fara da sunanka daga wani zuwa wani haka ainihin sunnar wasiƙa take a cikin musulunci da yake kun ga bature ko ba yahude yana da tsaurin ra'ayi wajen al'adar shi sadda aka karanta wannan wasiƙar sai sarkin fada ya miƙe yace a yaga wasiƙar ya wulakanta karanka ya dade ya fara da sunan shi wato ya saba ma al'adar mu ya saba ma literature mu ya literature bature yake shine yana fara wasiƙa ne da sunan wanda za a kai wa wasiƙar annabi kuma sai ciwo aka san haka ya fara da sunan shi to sai suka ce an yi musu wulakanci a raga wasiƙa sai shirka ne yace a ku bari a karanta sai an ji sako ina fata an gane jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan wannan ainihin wato hadisi da muka karanta ya nuna ba a fara wa kafiri da sallama irin sallamar musulunci sai dai irin sallamar da annabi Musa ya fara Fir'auna da ita karka fara wa kafiri da assalamu alaikum sai dai wasiƙa ce za ka rubuta mishi sai ka fara da cewa salamun ala man ittaba'al huda haka annabi Musa ya fara wa Fir'auna presentation ne za ka yi ma'ana an kai ka wata fada ne ta wani sarkin arna an ce ka fara jawabi sai ka fara da salamun ala man ittaba'al huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriya in an samu wani philosopher a cikin fada ya ce a me yasa ba za ka ce assalamu ala sarki ba sai ce a yo in da sarki akan shi yawa yake ba shakka kake ba a wannan sallama shi ne wa kaga kai ma sai ka jiyo mishi ka zama lawa a lokacin nan cewa ne salamun ala man ittaba'a al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya kana ce sarki ba batacce bane la ilaha illallah to kaga jiyo sarkin fa da kai ma saboda haka ku fahimta ba a fara musu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai salamun ala man ittaba'a al-huda baki ne kamar yadda annabi Musa ya yi ko kuwa an rubuce ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-imam Ahmad da nan cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis-salam da ku fara yahudawa ko kuma kristoci da sallama ma'ana ba a fara yi musu sallama amma idan ba ba yahudi ko kirista zai zo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zaka ce mishi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu zaka amsa mishi lafiyayyar amsawa a wannan halin amma in ya karkata bakin shi ne ya lankwasa larabcin ya maida shi ragi ko bakan magana to shine in yace maka assalamu alayka in yace maka assalamu alayka Allah ya kashe ka sai ka ce wa alaika kai ma haka bayani dangane da wannan jama'a sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi hadis asarin shi ya zo ingantacce a cikin littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari da tafsirin ibnu jarir al-tabari a karkashin ayar suratul nisa wadda take magana dangane da hukuncin sallama wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina Allah yake kar ku sake ku danganci mutun yake maka assalamu alaikum sai ka ce ai ba musulmi bane kafiri ne kaza in dai an mutun yake maka assalamu alaikum baka sai idan sai ka amsa mishi saboda cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim suka rawaito annabi yake karshen duniya sallama za ta koma a bisa sanayya ba za ka yi sallama ba sai ga wanda ka sani ba za ka amsa ba sai ga wanda ka sani wannan ba daidai bane ka san shi musulmi ne maka sallama sai ka amsa baka san wanne iri bane shi yazo yace maka assalamu alaikum sai ka amsa to wannan ayar sai Abdullahi dan Abbas sai yake cewa da kirista da bayahudi in suka yi maka sallama sai ka amsa yace amma wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yahuda suka zo suka ce mishi assalamu alayka sai yace wa alaikum sai Aisha ta ce wa alaikum assalam wa ghadabullahi wa iqabuhu sai manzo Allah ya ce ta ce ya manzo Allah baka ji abin da suka ce bane manzo Allah ya ce ke ma baki ji jawabin da na ba su ba da suka zo suka yi annabi cewa suka yi Allah ya kashe ka sai manzo Allah ya ce ko ma haka to Aisha saboda samari da ƴan mata akwai hamasa sai ta ce wa alaikum assalam wa ghadabullahi wa iqabuhu kuma Allah ya kashe ku Allah ya fushi da ku Allah ya muku bala'i Allah ya muku kaza 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 Allah ya ce a me zafi sai ta ce baka ji abin da suka ce ba sai ya ce baki ji ni ma amsar da na ba su ba to annan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa in suka zo yi muku sallama karkatar da baki suke su ce assalamu alaikum in suka ce sai ku ce wa alaikum dan haka in har ya karkatar da baki ne yace assalamu alaikum to shine sai ka ce mishi wa alaika amma in ya yi maciye mu sallama sai ka bashi lafiyayyar amsa wa karanta tafsiri ibnu jarir al-tabari da kuma littafin al-adab al-mufrad din da na fadi sa'annan da littafin silsilatu al-ahadith as-sahiha a cikin mujalladi na biyu wadannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi matsayin fara musu da sallama ko kuma fara musu da bayani irin wannan sallama amma amsa musu dai kun ji jawabi akai fara musu kuma kun ji dan haka in farawa zakai to ga irin wanda zaka fara sannan wannan yana nuna cewa kiran shugabannin kafirci zuwa ga musulunci kai tsaye ba wai neman haɗin kai da su ba a bisa kafircinsu ba wai zuwa ba a ce to mun zo ne muna son mu fahimci juna mu da ku ci gaba da addinin ku na kiristanci mu ci gaba da addinin musulunci wannan ba daidai ba ne a ba a kira su ne zuwa ga addinin musulunci ai ba cewa aka a rubuta musu takarda a zage su ba ai ba ana so a yi musu sharhi ne na mahasinul islam alhiran musulunci saƙon musulunci su san shi wai ma sun san musuluncin tukuna har suke kafirci saboda haka muna kira zuwa ga ƴan boko da ƴan siyasar Abuja da Kaduna da Plateau da Nasarawa da suka haɗa kai suka kafa wata ƙungiya har suna tarurruka Borno ina ne Yobe ina ne suna tarurruka suna cewa wai a zo a haɗa kai da kiristocin Najeriya a zauna lafiya dama ai ba waƙi ake da kiristocin Najeriya ba ana zaune ne ana addinin musulunci nasara ya shigo ya kawo addinin shi dan haka abin da yake wajibi akan mu shine mu tashi mu yaɗa namu addinin mu bayyana mutuncin addinin mu karantar da su mu nuna musu amma ba cewa to tunda wai nasara ya kawo nashi wai a zo yanzu a yi reconciling wai a zauna su ci gaba da nasu wai lakum dinukum wali dini wanda biya fasara wannan aya bai fasara ta daidai ba ba ma'anar ta kenan ba dan haka kiransu ake zuwa ga addini jama'a dan haka sarakunan musulunci mai martaba sarkin Zazzau mai martaba sarkin Kano sarkin Gwambo Lamiɗan Adamawa sarkin musulmi aiki ne a kanku ku kira shugabannin kafirci zuwa ga addinin musulunci ba wai ku tara limamai da fastoci a fadarku ku ce wai to a fahimci juna a zauna lafiya ba a'a mai martaba sarkin Zazzau ya rubuta takarda zuwa ga sarakunan da ke karkashin mulkin shi da waɗanda ma ba karkashin mulkin su yake ba yake suke ba ya rubuta yana kiransu zuwa ga addinin musulunci kalmomi ne masu daɗi ku zo ku karɓi addinin musulunci Allah zai gafarta muku zai ba ku labanin ki biyu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza abin da Sardauna yake nan gamji dan kware Sardauna bai ce a haɗa kai da kiristocin arewacin Najeriya ba zuwa yake cewa ku rinka yin sallah in ya zo ya same ka sai ya ce kai ni mai gidanka ne ka rinka yin sallah ka gina masallaci a nan kai kai sallah haka Sardauna yake musu to abin da yake wajibi a kanku kenan sarakuna wannan shine aikinku wannan shine martaba ku shine darajarku amma ba wai ku tara limamai da ainihin malamai da pastoci da rubber service da wane ne ku ce wai to a zauna a fahimci juna a'a ku nuna musu ku wannan kujerar taku ba kujera ce ta sarauta ba kujera ce ta musulunci kujera ce ta da'awa dan haka kuna kiransu su zo su karɓi addinin musulunci da wannan ne muke addu'a ta musamman ga sarkin musulmi Muhammadu Sada Allah madaukakin sarki ya ƙara sa mishi albarka Allah ya ƙara yaukin mulkin shi Allah ya ja kwanan shi Allah ya ƙara mishi albarka da tsawon rai a rayuwa aikin da yake kenan yanzu jama'a tun daga Sokoto ya fara aikin har America sai da yaje America har Bush sai da ya kira zuwa ga addinin musulunci wanda a zamanin nan kakaf babu malamin da ya iya bude baki ya je America ya ce yana kiran Bush zuwa ga addinin musulunci sai sarkin musulmi Muhammadu Sada ya miƙe ya yi turanci ya yi jawabi ya yi slang ya ce yana kiran ga mahasinul islam ya ce su kakanninsu sun zo sun yaɗa addinin musulunci shekara 200 da ta wuce menene aibin addinin musulunci ya ce ko Bush ya taɓa karanta addinin musulunci ya ce yana kiran Bush ya bincike karanta addinin musulunci yazo ya shiga addinin musulunci zai ga alheran da ke cikin addinin musulunci to Muhammadu saba ne wannan kawai a cikin wannan karnin jama'a ko malaman Saudiya ba su irin wannan ba Allah ya taimake mu to saboda haka jama'a kun ji wannan sannan tsoratar da shugabannin kafirci akan zunubi ninki biyu nasu da na jama'a su idan suka ki shiga addinin musulunci sannan halaccin aika musu da rubutacciyar ayar alqur'ani a cikin wasiqa idan bayani ya kai bayani sai ka yanko wata aya ka fada musu babu laifi a cikin takaddar ina muka ji haka sai annabi ya dauko wata aya wadda take da munasaba ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi ayar ta dace da waɗannan mutanen Allah yana cewa ne ya ku mutanen ahlul kitabi ya ku kristoci ya ku yahudawa ku zo ga kalmar da za ta hada kai tsakanin mu da ku wata kalma ce ita ce Allah na'budu illa Allah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi kada wasu su dauki wasu su zama ubangizai su rabu da Allah Yahudu kan ku dauki uzuri ku ce shine Allah. Yahudu kan ku mai da uzuri shine dan Allah. Babu wani abin bautawa sai guda daya. Nasara kan ku dauki Annabi Isa ku ce Allah ne ko dan Allah ne ko kuma dan alloli uku. Kan ku dauki malaika Jibril ku dan alloli uku. Kan ku dauki Maryam dan Allah ce ko kuma alloli guda uku. Wannan ita ce kalmar da za ta haɗe tsakanin mu da ku annabi ya jawo wannan aya har zuwa ƙarshenta to ya halatta kai malami mai wa'azi ko sarkin musulunci idan za ka aika da takarda zuwa ga kafirai don kiran su zuwa ga addinin musulunci babu laifi ka jawo wata aya ta ainihin wato alqur'ani kai hujja da ita to da wannan ne sai wasu suka ce ashe ce dan wannan dalili ne akan a ɗauki kyautar alqur'ani a baiwa wanda ba musulmi ba a wannan kuskure ne ba za a yi hujja da wannan aya wadda ta zo aya ɗaya ce aka kawo kuma an kawo ta ne fi ma'arabi kalam a cikin wata magana ake so a yi hujja da ita bai halatta a ɗauki alqur'ani ko ba translated ko transliterated version ko fassara ne zammar fassara na turanci ko hausa ko faransanci ko wani yare babu ko ba digon larabci kwaya daya bai halatta a ɗauka a ba wanda ba musulmi ba ina fatar an gane amma in magana ta kama ne a cikin saƙon za ka iya saka mishi wata aya ta alqur'ani kai hujja da ita to wannan babu laifi a ƙarƙashin haka jama'a kun fahimci wannan da kyau amma a ba shi alqur'ani to wannan bai halatta ba Allah maraukakin sarki ya taimake mu na'am ko da ba manufa ce ta yin da'awa ba za a ɗauki alqur'ani sukutun da guda a bashi ba bai halatta ba sai in ya musulunta tukuna domin me ake bukata tattare da shi abinda ake bukata ya fahimta don haka a cikin bayanan da za a yi mai ai wato philosophical approach ake wa kafirai musamman masu ilimi daga cikinsu ba academic approach ba ba wai zuwa kake da Qur'anin duka ka basu ba ba su iya bincika shi duka su a'a zaka dubi me yake suke bukata menene yake damun su game da musulunci sai ka duka warware musu waɗannan abubuwan to irin waɗannan ayoyi in ka dauka ka fassara ka basu ka yi musu bayani ya isar amma ka dauki alqur'ani sukutun da guda ka ba kafiri wannan bai halatta ba ko da fassara zai yi ina fatar an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu sannan daukar yahudawa da kristoci na yau a matsayin ahlul kitabi kun fahimci wannan magana kristoci na yau da yahudawan yau ahlul kitabi ne ko ko ba ahlul kitabi ba wasu na cewa a yau babu ahlul kitabi me dalili sai ce saboda duk sun canza addini to ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shaidar alqur'ani da sunna sun canza addinin amma manzon Allah ya kira su da me ahlul kitabi dan haka har yau su ahlul kitabi ne duk hukuncin da ya shafi ahlul kitabi ya shafe su canza addini kan sun canza addini tuni amma duk da haka su menene ahlul kitabi ne annabi ya mu'amalance su mu'amala ahlul kitabi tare da cewa ga canza littafin su ne dan haka jama'a kristoci da yahudawan yau a matsayin ainihin ahlul kitabi suke Allah ya taimaka.
Amma matsala ce da aka yi sabani ga karanta littafin An-Nasikh wal-Mansukh na al-Imam Abu Ja'far an-Nahhas. Zaka ga hatta cikin sahabbai Abdullahi dan Umar yana cewa babu wani bayahudi ko kirista a duniya. Haka ce me yasa yake mushrikai ne? Yace mutumin da zai dubi Allah yace shine baban shi. Amma abin cewa shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yaya ya dauke su tare da cewa suna cewa su ayyan Allah ne. Ya dauke su a me? Ya dauke su a ahlul kitabi dan haka suna nan a ahlul kitabi. Kuma nan kiran su da yake yi Annabi yana musu kira irin na ahlul kitabi ne ba kira irin na mushrikai ba. Dan haka ya kawo musu ayat da take da alaka da ahlul kitabi. Ya kuma yi ishara zuwa ga ayat da take cewa ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Ai ahlul kitabi ne Allah ya fadi a cikin alqur'ani cewa in suka musulunta za a ba su labanin ki biyu. Ma'anar wannan magana shine idan kirista ko bayahude ya musulunta duk ibadar da kai musulmin asali kai aka baka lada 27 kamar sallar jami'i shi lada 54 za a bashi. Duk fikirin da kai in aka baka lada 100 shi 200 za a bashi. Saboda me? Saboda ya taba bin wani addini na da wanda yake da hujja daga sama amma aka nuna mai addinin ya lalace ga gyararren ya dawo ya bar wancan kun ga akwai karfin hali a ciki. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sa'an nan wani abun mamaki da muke iya fahimta ainihin a yau shine wato su kiristoci da yahudawa malaman su suna yin tsafi da duba. A ina muka gane aka gashi aka ce Hirakal kana hazzafan, wato mutum ne wanda yake ya iya tsafi, ya iya bugun ƙasa, ya iya to. Ina son ku gane jama'a, ilimin taurari nau'i biyu ne. Wannan kalmar da na kira shi da ita, in kuka ji malamai sun kira shi da ita, to lalataccen kenan. Sai a ce ilimin taurari to haramun ne, amma ilimin hisabi fa to halal ne. Shine astronomy da kuma astrology. To astronomy halal ne, shine ilimin hisabi. Astrology kuma fa haramun ne. Menene bambanci? Usul din ɗaya ne, kamar math da physics da chemistry dukkansu asalin su ɗaya ne, amma in an tafi wajen fitar da wasu formulations anan ne suke sabawa. Don haka da ilimin hisabi da ilimin taurari asalin su ɗaya ne, amma ilimin taurari ana amfani da shi ne ana duba, shine Bahaushe yake cewa bugun ƙasa. Amma asalin bugun ƙasar ba bugun ƙasar ne matsalar ba, don bugun ƙasar hanyar da ake bi a tabbatar da binciken ce. Don menene bugun ƙasar? Duk ɗaya ne da biro da ake sawa, yau ake rubutawa da computer da ake calculation ɗin da ita. Don haka da mai ilimin taurari da mai ilimin hisabi duk da ƙasa suke zanawa, wato suna zanawa ne, suna fitar da formula, suna gano ansar kaza. To amma shi astrology wato ilimin nujum shi sai ya zarce, sai ya kai zuwa ga binciken abubuwan da sun fi ƙarfin ɗan adam ya gano, sai ya haɗa da bautar aljanu waɗanda su kuma ke bautar taurari. To shi yasa aka ce mishi ilimin taurari to haramun ne. Ilimin hisab kuwa shine abin da ka sani da mathematics a yau, da arithmetic, da algorithm, da algebra, da statistics, da sauran duk waɗannan da in ka tattara su, su ne suke kawo ilimi na ƙididdiga da keke da keken da za a iya gano abin da ya gabata na yanayi da abin da zai faru na yanayi. Don haka a ƙarƙashin haka a cikin ilimin hisabi wato astronomy ya halatta za a iya gano cewa rana za ta fito gobe ƙarfe kaza, gobe za a yi yayyaki a wuri kaza, gobe za a yi zafi a wuri kaza, gobe wuri kaza za a yi musu kaza, za a yi ainihin kusurfin rana, za a yi wata ranar kaza. Wannan ya halatta duk malaman musulunci sun haɗu akan ana iya gano haka ta hanyar ilimin hisabi, domin ilimi ne da ke da alaƙa da lissafi na yanayi wanda ake nemo gaba a ƙarƙashin basirar da aka samo a baya. Ina fatar mun gane. Amma shi wannan ana ƙoƙarin ƙwaƙulo abin da Allah maɗaukakin sarki ya rufe ɗan adam ba zai iya ganowa ba ne a ce za a gano shi. Don haka a ƙarƙashin haka shi ilmin nujum jama'a yana kaiwa zuwa ga tsafi da kisan kai da sauransu. To wanne ne a nan aka yi ishara zuwa ga Hirakal yana yi da shi da wancan abokin shi? Shi ne ilmin nujum. Don haka za ka ga ko masu fassara Sahihul Bukhari da Turanci sai su ce astrologist, shi astrology ne matsafi ne masani ne game da ilimin taurari wanda ilimi ne da ake dube-dube na tsafe-tsafe da shi. Reverend fathers, the bishops, the pastors, the makamantansu a yau sun kware da wannan ba dan komai ba don su cimma wasu manufofi na gano wasu abubuwa kamar yadda ka ji da kuma cutar da wani wanda suke ganin ya zama musu matsala. In ba ku manta ba, in kun karanta a muqaddimar littafin Wiqayatul Insan, Wahidu Abdussalam Bali yace ya tsaya ya bincike ne don ya gano cewa in aljani ya kama musulmi shin babu ayoyi ne na Qur'ani da za a iya warakar da shi? Sai yace ya gano akwai ayoyi, akwai hadisai. Me yasa? Sai yace saboda kiristoci suna ainihin amfani da hanyoyin tsafi wajen sakawa musulmi aljanu. Haka abin yake jama'a. Sannan kamar irin cocina waɗanda za ku gansu suna zuwa suna yi a bakin ruwa, deeper life, wane ne, za ku ga wuta tana tashi a saman kwano da makamantansu. Duk aljanu ne suke aiki da su. A Reverend Faba, mutumin garin Bauchi wanda ya musulunta, ko kun ga hirar da muka yi da shi, wani malam ya haya ya bayyana haka irin tsafe-tsafe da aiki da aljanu da suke yi. Wannan ba daidai bane jama'a, ba daidai bane. To wannan yana daga cikin aikin kiristoci tun a wancan lokaci to har zuwa yanzu kuma suna yi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sannan wannan hadisi ya nuna mana cewa zuwan sakon musulunci ya rikita kafirai gaba ɗaya. In ba haka ba, takaddar ta Annabi fa sallallahu alaihi wasallam jama'a falle ɗaya ce rak wannan takaddar, amma ba karanta ta gaba ɗayan fadar hirakal ta rikice gaba ɗaya, suka yi ta ihu saboda girman sakon musulunci. Yanzu in kaje Kalaba, kaje ka samu Malam Muhammad bin Usman ya tattara manya-manyan arna da kiristoci ana debate, ana muƙabala, sai kaga waɗanda suka kai suka komo ne masu nakitai, masu kaza. Wani ma tun daga jan aya babul din tukuna ba a nuna mai turancin ma da yake tukuna ba daidai ba ne. To sai kaga ya rikice, mabiyan su rikice, wani ya buga kasa. Ka duba Ahmad Dida da yadda ya rinka yi da su, sai a ga babban rufin faba ne na duniya, sai Ahmad Dida sai jefa mishi tambaya sai ya kasa, sai kaga mabiyan shi wani ya faɗi ya suma. To sakon musulunci yana rikita kafirai jama'a. In dai musulunci ne da gaske, to haka ya kamata a tsaya a bayyana wa kafirai shi, ba don ya rikita su ba, sai don a fahimtar da su. In sun rikice kuma wannan ruwansu yana nuna level na kafircinsu ne da rashin son gaskiyarsu. Saboda daga gama karanta wannan wasiƙa sai me ya biyo baya? Sai suka rikice suka yi ta hayaniya. A lokacin ne Abu Sufyan ya ce mu kan dama baƙi ne, an nemo mu ne don a ji ta bakinmu. Da aka gama jin abin da za mu ce sai aka tattara mu aka fitar da mu. To a nan Bahaushe yana cewa ido wa karena wanda yake gani kullum. Su sa Abu Sufyan sun rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun dauka ba kowa bane. Sai kuma mutanen da su sa Abu Sufyan ke tsoro, sai kuma suka ga waɗannan mutanen su kuma sun rena kansu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin ne ba ku manta ba, Abu Sufyan yake cewa laqad amira amru ibn abi kabsha, al'amarin dan Abu Kabsha ya kasaita, har turawa ma na tsoron shi. A lokacin ne Abu Sufyan ya ce to tun daga lokacin ne ya fara tsoron musulunci, ya fara tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga mu'jiza irin ta musulunci, kuma kun ga yadda reni yake abu ya dukkugo daga cikin gidanku, kaga ba a bakin komai yake ba. Sai ka je ka samu mutanen da kake gani sune, su kuma wannan abin ya tsorata su. Allah ya taimake mu. Sannan Abu Sufyan ya faɗi da bakin shi yace Allah ya shigar da musulunci gare shi. Wannan ya nuna Abu Sufyan menene da wannan nasin hadisi, musulmi ne. Sannan malaman kiristoci suna hada harkar su da ainihin wato duba, kamar yadda malaman yahudawa suke yi, mun tattauna a baya. Sannan kiristoci yan ta'adda ne, wannan hadisi ya tabbatar mana da haka. Daga bincikawa, daga yin duba, aka gano cewa annabin da zai zo a ƙarshen zamani cikin wata ƙabila ce masu yin kaciya. Sai suka ce aje a duba su wa ke yin kaciya. Sai aka ce ai duk ƙabilun da muka sani babu masu yin kaciya sai Yahudawa. Sai aka ce aje a ci gaba da kashe su. Kiristoci suka je suka yi ta kashe Yahudawa. Wannan kisan yana daga cikin kisan da Yahudawa suka recording, har yau da suke kashe Falastinawa suke tunawa da shi an kashe su kisa na haka sundun suka ga an hau kashe su don lokacin ba fada akai ba ba wata burgima ba haka sundun kawai ashe wai yayi duba ne ya gano cewa annabin da zai zo cikin mutane masu kaciya ne to tsoron ka da wannan annabin ya bayyana cikin Yahudawa shine aka ci gaba da kashe su su ko Yahudawa tun farkon tarihin su jama'a ba su da gari duk inda ba Yahuda yake yana zaune a karkashin wata gwamnati ce sai dai zaka same shi yana da kwazon kasuwanci yana da kwazon noma kamar yadda zaka zo ka ji a nan gaba to Ingila ce ta zo ta kawo wani sharri yau kamar shekara 60 da ta wuce kenan aka ce ana so a yi wa Yahudawa gari aka je aka datsi kasar Falastin aka je aka datsi kasar Lubnan aka datsi kasar Suriya aka datsi kasar Masar sai aka ce to this is the promised land by David wannan ita ce kasar da annabi Dauda ya muku alƙawarin za ku dawo ku ainihin samu haikalin shi ku samu masallacin shi inda za ku rinka bauta abin da ya faru kenan jama'a